الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركم ده سادوا دكو ما سوراري اشن وانا رانا تجمعة وانا يكي 27 ده وطن ذو الحج هجرة دبو دايا ده داري هدو ده 40 ده بيو وانا يلي ده شدة ده وطن تقوس ميلادية ده انا بإيسا ده مريم ده بيو ده 20 ده دايا dan ci gaba da muhadarorin da mallan ke gabatar su insha Allah ta'ala. Da fatan Allah mudaukin sarki shi ma mallan jagora Allah shi arzuta shi da wadin daidai, mu kuma Allah mudaukin sarki Allah shi arzuta mu da aiki da abin da mallan zai karantar da mu.
Amin.
Mallan daga farko dai muna yi mu mallan barka da zuwa.
Barka akramakumullah.
Mallan to sannu da aiki.
Sannu akramakumullah.
To gashi kuma da damun sake dawowa a cikin wannan lokacin namu mai albarka cikin wannan barnamiji wanda yake mai dumbiyan albarka. Wanda yake akwai fa'idodi masu yawa akan musulmai gaba ɗaya musamman kuma ɗaliban ilimi.
Haka.
Wannan insha Allah ta'ala. A yau ɗin dai muna nan dai cikin wannan ilimi wanda yake mai daraja ta biyu ta ɓangaren addinin musulunci, saboda idan anka fitar da alƙur'ani mai girma sai a ce mi, sai a ce hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan shi kuma hadisin nan, saboda abinda a hikimar bayanin waɗannan ilimummuka da mallam yake muke tambaye shi shina ba mu amsa su, saboda akwai waɗansu mutane sun shigar da wasu ababuwa. Saboda duk lokacin da aka samu lalatattu to sai an samu mutanen kirki. Saboda da an samu mabannata kuma sai an samu magyara. Da hakan nan akwai waɗanda sun shigar da ababuwa da yawa na ƙarya har suka sanya shakka a cikin wannan. To don hakan nan mallam yake rarrabe muna zare da abawa insha Allah. A yau ɗin nan zamu tashi zamu yi bayani, zamu tambayi mallam nau'uka na ulumul hadis.
Na'am.
Daga ciki muna abinda muke buƙatar tambayar mallam shine tarihi.
Na'am. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يوم ما سو سورة رمو منا مكوغيسوا تأدين المسلمين. Sannan kuma muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon haɗuwa da ku cikin wannan darasinmu na gaba, wanda yake da alaƙa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalima ta ulumul hadith tana ɗaukar ababe guda biyu. Abu na farko, in an ce ulumul hadith wani lokaci ana nufin ilimin shi karan kanshi wanda ke tace hadisi. Shi yasa zaka waɗansu malamai ma suna rubuta ma littafin su ulumul hadith. To kenan wannan a matsayin alam yake. In an ce alam kamar matsayin suna ne sananni na abu wanda yake banta da shi.
Na'am.
An gane ko? Mun yi bayani jiya kalma ta ulum masdar ne na al-ilm, kuma an yi sabani tsakanin al-basriyin wal kufiyin. Amma dai malamai sun rijaya da ra'ayin malaman kufa da suka ce ana yin jam'in masdar. An gane ko? Saboda ya zo a cikin alqur'ani jam'i na masdar, ya ayyuhal ladina amanu fkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa. Adh-dhununa jam'i na adh-dhann. Sannan kuma majma'ul lugha al-qahira suka ce saboda buƙatuwa, domin yanzu muna da ilimin kaza, muna da ilimin kaza, muna da ilimin kaza, kaga dole za a yi neman jam'i sai a ce musu ulum. Ibn Malik kilan yana tare da ra'ayin malaman Basra, inda yace wa na'atu bi masdarin kathira faltazamu al-ifrad wa at-tadhkira. Wa na'atu a cikin larabci sun yi na'at su laraba ko malaman larabci bi masdar da masdar kathiran mai yawa, sai to faltazamu al-ifrad, kenan ya zamanto dole ya zamanto mufrad. an gane ko wattazkira kuma dole ya kasance muzakkar nan ma malamai suka ce ba dole bane masdar yazo muzakkar sai asalin shi muzakkar ne wani lokaci na izwa da ta'un to in yana nufin a'a wanda an muzakkar a bar shi muzakkar to babu abin kari idan kuma yana nufin a'a dukkan su sai an yi masa ta'un to ba sai yazo da ta'un ba to nan malamai suka ce sai an danyi gyara tunda akwai masdar mai ta'un a karshen sa misali zakka yuzakki tazkiyatan rabba yurabbi tarbiyatan المهم دي نم مسألة تا أبنغا تو يأنك تي علوم الحديث أنا نفين إلمين دكي تاتي حديثي كنا علمني يأنك تي كما علوم الحديث أنا نفين إلم مكان دسكي دا ألاك أدا حديثي تو واتن إلم مكان ما سيوا سيزا من تو با إلم يقودا با نان تفسك ياري اللارب تي با تفسك كسن تي وش إلمي با wanda kuma malamai sun rarraba su kaso kaso ina ganin har sun kai wato kashi 108 zuwa kashi 109 ga yadda aka rarraba su kuma shi wannan rarrabawa abu ne wanda yake da alaka da ilimi ya danganta da kowane malami mangar da yake kallo yawa wallahi ta'ala a'lam
jazakallahu khaira
aminu iyyakum
abu na biyu malam muna tambaya ilmul hadis dirayatan wa riwayatan me ake nufi da wannan
to ilmul
da so da yawa muna
ana cewa dirayatan wa riwayatan
abu yana dan ba mutane iskali to shine muke son a dan yi muna bayanin kowane daga cikin su malam
na'am to in an ka ce diraya kamar jiya mun yi bayanin diraya shine daga wato sani ne al-ilm ad-diraya huwa al-ilm to kaga ilimin hadisi kuma ilimi ne riwaya kuma shi ko ana nufin ta riwaya to amma na an kawo diraya ana nufin wani fanni na ilimin hadisi shi diraya yana da alaka da sanin kalmomin fassara hadisi kuma yana da alaka da yadda ake fitar da hukumce a cikin hadisi riwaya kuma ka san yadda ake riwaya hadisi ka'idodin dauka hadisi littafan hadisi riwayar da ake karba da wadda ba a karba halin ruwat an gane ko da in an samu sabani wajen malaman hadisi kan wane adili ne ko ba adili bane to wannan shi ake kira riwaya kinan sanin halin riwaya sai da manto shi ake nufi da abin da ya shafi sanad diraya kuma abin da ya shafi wato matanin hadisin larabcin da hadisin ya kumsa to wannan shi ne malamai suke bambantawa tsakankanin su sannan kuma mun yi bayanin cewa shi ilimin riwaya da ilimin diraya dukkan su ana buƙatar su domin idan ka san hadisi ya inganta tana yawa baka san yadda ake fitar da hukunci a cikin sa ba kuma tana yawa baka san ma'anar hadisin ba a cimma wasu kalmomi waɗanda baka san ma'anar su ba an gane ko to amma kuma tana yiwa ka san hadisi ya inganta kaje wajen fitar da hukunci baka iya fitar da hukuncin ba ko kuma a'a to ka fitar da hukunci a cikin hadisi kuma in bai inganta ba kaga ba hadisi bane shi yasa kowanne daga cikin su yana da matsayin sa an gane ko daliban ilimi da malamai suna nuna muhimmancin wannan shi yasa ma ibnul jawzi a cikin talbisi iblis ya kawo cewa zaka ce mutun ya shahara a wani ilimi ya baro dan su ilimi muka bai san komai ba saboda shi dan ya yaudare shi ina fata an fahimce ni to kaga ilimi musulunci kuma ana buƙatar gurgurdo ko ina ka dan san wani abu saboda yadda zaka batar da awa yanzu misali mutumin da ya san ilmul qira'at qira'o'i guda 10 amma kuma banda shi bai san komai ba to kaga zaka ce ko sallar sa ba zai iya gyara ba in ta baci ko kuma malamin hadisi wanda ya san al-jarh wa at-ta'dil amma kuma bai iya fassara hadisi ba bai san ma'anar sa ba kaga akwai matsala ina fata an fahimce ni ko kuma malamin usulul fiqh an gane ko ya san usulul fiqh amma bai iya karatu littafin fiqh bai san yadda ake fitar da masaloli ba ko malamin fiqh ya san fiqh amma bai san dalilai ba kamar yanzu karatun da muke yi zaka iske mutum zai iya karanta maka littafin fiqh da dama amma kuma ya fitar da dalili dai daga ciki kuma wagga masalar da ka faɗa ina dalilin ta kaga kuma matsala ne shi yasa ma da yawa daga cikin malamai yanzu suka fito da manhaji na al-fiqhul islami wa adillatuhu fiqh na musulmi da kuma dalilan sa ba a son ka zarfafa cikin wani ilimi shi kadai ya zaman to ko ina baka san komai ba in ba wannan ilimin ba domin zai iya ja maka matsala game da al'amarin wato addinin ka Allah ya muna mai kyau littafin yana da kyau musamman daliban ilimi su karanta shi su ga yadda shi dan yake zo ma kowa da kowa yadda yake zo ma masu son ibada ya sa su ci gaba da ibada su dinga neman arziki har su bace malamai ya sa su yi zurfi cikin wani ilimi shi kadai wanda ba za su iya dauka addini ba za su iya gyara addinin su ba masu mulki ya zo musu ta fuskar nuna zalunci ina fata an fahimce ni haka dai ko ya zo ma malami da gurur malamin da Allah ba shi ilimi daban-daban sai ya nuna mai aikai duk duniya babu irin ka misalin da irin waɗannan ababin masu kuɗi kuma ya zo musu wajen shagala da dukiya kawai ba tare da sun ciyar ba tare da sun aikin addini ba suna tara abin da in sun mutu waɗansu kuma za su bar mashi almuhimmu dai ya faɗi duk yadda shedan gurgudun nashi kokari ya faɗi yadda shedan yake zuwa dan adam kuma ba wanda littafin ɗaya bane za a karanta game da sharrin shedan amma dai littafi ne wanda an yi shi akan wannan mawdu'i ibnul jawzi ba ibnul qayyim al-jawziyya ba dan malamai ne daban-daban ibnul jawzi daban ibnul qayyim al-jawziyya daban shi ibnul jawzi a Baghdad ya zama a Iraki kuma ya gabaci shi wancan Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da karnoni daban-daban shi kuma wancan Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shi kuma wato abin nan dalibin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne mai madarijus salikin da kuma littattafai da dama cikin ilimin mukka na musulunci
lalle kai gaskiya kai wannan littafi yana da amfani ba da daliban har malamai suna
gaskiya
sun samu ne kowa ya kamata ma ya
fara kwarai da gaske
tunda kowane bangare shi dan ya
shiga kwarai da gaske babu inda bai shiga ai cikin tafsirin da muke gabatarwa a yamai a masallacin Imam Malik na dan tabo waɗansu ababe da shi malam yayi bayani amma wannan bai isa kuma mutun yana iya samu littafin ya karanta da kansa wallahu a'lam ko wani malami ya sa shi ga mutanen unguwa saboda su jiyar da shi dan yake yake zuwa mutane daban-daban
gaskiya wannan muna buƙatar shi ke ya kamata sai mai nazari mu gani ko ana
gaskiya ko ana iya sa shi ba
ana iya sa shi
a sa gaskiya ne littafi ne mai kyau kwarai da gaske
gaskiya lalle malam kamar yadda kun kace yanzu irin matsalar da muke fama da mutum sai ya dauki wani fanni guda sai shi rike
hatsari akwai
zan hatsari gare shi sosai tunda yanzu wanga kamar yanzu karatun ga da ake gabata su a duk kwanakin kaga in muka diba ne fannoni daban kowane ɗaya daga ciki to zaka samu mutum ya takhasusi tun daga jami'a har doctora shi kadai na ke kuma wani bangare
sai
da wani sani
akwai hatsari musamman ka gani ilimin mukka yukammilu ba'dha ba'dha sashin su yana cika sashi yanzu kaga mutumin da zai karanta nahwu ai yayi doctora ai zan professor idan yazo kasashen mu mutane ba su tambaye kai irabi da fa'ili da mafa'uli ko ba gaskiya ba ko kai takhassusi akan sarf dan shi ma ana kar takhassusi kan sa har doctora akwai wani malamin mu da ya karantar da mu a Libya yana da doctora a cikin nahwu yana da doctora a cikin sarf ana kinsa ustadu doctor Abdullahi al-Usta to kaga sai zaman to kuma an fita daga nan kaga baksan wani abba to kaga kuma fiqhu ka san shi ba tare da sanin usulul fiqh ba shi ma akwai matsala kaga ni kuma mai son da'awa musamman tafsiri kaga shi ya shafi ma duk ilimin mukan musulunci dan ko ina sai ka iske qur'ani yayi bayanin kan wata matsala ina fata an fahimci
lalle kan ko fiqhu din tunda yawanci mu nan ga zaka samu mun yi bangare mun yi nutso akan fiqh
na'am
to kuma da za a tambaye mu shi ita kuma sai mu ce malikiya malikiya to da za a tsaye da mutum a ce mishi shin akan menene an ka
gina dalili
aka gina mazhaba
ta maliki usul mazhab imam malik gaskiya ne
akwai yarda da magana kuma imam malik
da ta dai ban sa
da irin suwa suwa
ibn al-qasim
aka yarda biya
ba a san mazhaba ba ma da kyau balle a san sauran mazhabu insha Allah za mu yi karatu kan wannan abin da ya shafi usulul madhahib da kuma usulul fiqh da anwa'ul fiqh shi kanshi
a to yana da kyau
in Allah ya so akwai maudu'i da muka aje kan wannan
a to yayi a wayen mu mutane kai akan wannan matsala gaskiya Allah ya saka da alheri
mu
insha Allah mallan akwai wani abu da mutane suke tambaya cewa wani auratin majar wa ta'dil mutane suna buƙatuwa da wannan wani bai ma san me a haka nan ba
haka haka
da yake muke ce wannan karatu ne wanda ya shahe musamman daliban ilimi to sun bude kunnan su suna nan suna saurare
ba har wanda ba ma dalibin ilimi ba su san akwai wani abu da ake kira haka
majar wa ta'dil
to aljarh kalma ce tana nufin rauni an gane ko jaraha shine wato yayi masa rauni kuma wani lokaci ana amfani da wannan kalma ai isti'ara tana nufin yin aiki don Allah ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar kaga nan wa ya'lamu Allah ya san ma jarahtum abinda kunka aikata ba wai ai raunin da dai kuka yi ba
la rubuce
yawa to ka san shi yasa muke cewa ko ne ilimi yana cika wani ilimi ne to al-muhimu dai al-jarh rauni amma nan rauni wanda ba a gani domin na aljarhu ana nufin a nuna wani adili ne ko wani ba adili bane shi at-ta'dil daga addala yu'addilu ta'dilan ne kace wani adili ne ko ba adili bane ka danganta shi zuwa ga adalci to wannan ilimin yana daga cikin ilmukan hadisi manya musamman saboda ana ganin ba a kiran mutum muhaddis sai ya san wannan ilimin sosai
wannan jarh wa
ta'dil kwarai da gaske kuma sai ya karanta littattafai da dama da littattafan da suke bayani kan masu riwaya hadisi to ilmul jarh wa ta'dil malamai sun yi littattafai akan sa sosai idan muka duba malamai da dama irin su Ibn Hajar al-Asqalani zaka ga su Imam adh-Dhahabi duka suna da littattafai a cikin waɗannan ilimin mukka da suka yi da dai sauransu waɗanda suka kawo tasu gudunmuwa ka san wannan rawi ya inganta ko bai inganta ba to wannan ilimin musamman a ƙasashen mu dai nan yanzu yammacin duniya muna da ɗan raunin sa saboda ilimin hadisi a karance shi wajen fassara muna karatun shi amma sanin wani adili ne ko ba adili bane abu ne wanda yanzu dai ne ake kokari kansa kamar a bashi muhimmanci sosai ba wai ba a san shi ba tunda kaga Abdullahi Gundu yana da alfiya a cikin ilmi mustalahul hadith amma kuma zaka iske wannan ilimin yayi karanci ina fata an fahimce ni to almuhimmu dai ilimi ne wanda yake kula da ko na suna kiransa ilmun rijal ilimin mazaje ba wai ana nufin don mazaje suke riwaya hadisi ba a'a an kalli mafi yawancin ruwata mazaje an gane ko masu sun su kare haƙƙin mata da yara kasu zo su haɗo mu da dace to ka ji ma wai ilmin hadisi ilmun rijal ake ce mishi yawa kuma akwai ilmun naqdir rijal aw suna kiransa ilmun naqdir rijal ko ilmun naqd wato ilmin da ke taci masu riwaya hadisi an ce naqdi ba shine ai suka kawai ba a'a ayi suka kuma a bayyana wanda ake karba hadisin sa da wanda ba a karba hadisin sa kuma wannan ba an yi bane don a ci mutuncin su saboda kare addini ne ya kamata mu fahimci wannan da kyau kuma Qur'ani ma ya yarda da binciken labari dan yace in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in fasiki yazo da labari a bincika kina wanda zai zo muna da labari muna da aya ta Qur'ani wanda ta ba mu usul mustarahul hadith shi ne binciken ruwat ashe ba abu bane wanda shari'a ta ce ba a yi dan wanda zai ce to ai Allah ce wala tajassasu ka ai bincike a'a saboda kariya addini ne ake yin wannan ina fata an fahimce ni ba dan a kaskanta su ba
kenan ba ai bina ba
yawa yawa hatta da yan sanda da suke aiki ba ce an kai wala tajassasu ba ana nufin kasu yi bincike a'a shi in binciken shari'a ta yadda da shi mutanen da suke gurbatattu cikin al'umma ai binciken halin su dan a kange su ko a hada musu barna wannan ba yi daga cikin abin da ake yin wala tajassasu saboda kawai ne dauko dan ga ayoyin shi hado mu ne ce to kai kajiya a Allah ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu labari ma in yazo an ce a maida shi ga waɗanda suka san shi wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih wa rawadduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum kaga malama hadisi su ya kamata a tambaya kan hadisi ko ya inganta ko bai inganta ba kuma qur'ani ya yarda da aikin su ba dan niyyar cin mutuncin wani ba a'a a nuna wani ana karbar riwayar sa wani ba a karbar riwayar sa ina fata an fahimci ni to wannan shi ake kira ilmu jarh wa ta'dil wallahu a'lam
kenan kaga malam kenan matsaloli na dalibai na yau kenan
na'am
sai ga sun zama ƴan zahiliya ba sun sani ba sun karanta aya babu wani shiruhu din da malamai su kai tsaye su aza
to ai matsalar
ko ba haka ba su kai
wato duk lokacin da butoci zai yi itimadi akan larabci kawai zai samu matsala
gaskiya
domin sahabban larabawa ne kuma an fassara musu alqur'ani to ka gani tabi'ina duka akwai malaman tafsiri ka karanta duk zamani in ka dibi mu'jamul mufassirin na Imam Suyuti zaka ga akwai wani zamani na musulmai zaka ga malaman da suka yi tafsiri hidima ko wani fanni yana da nashi malamai ka dibi ka hadisai waɗanda suka inganta daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka yi aiki da su sannan kuma a dubi misali littattafai da suka yi bayani kan hadisai ko tafsirin sahabbai musamman tafsirin Ibn Kathir musamman tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari tab'a muhaqqaqa wadda take bayyana abu ya inganta ko bai inganta ba irin tahqiqi na Ahmad Shakir da Abdullah bin Muhsin al-Turki an gane ko wannan shugaban majalisar malamai ta duniya wanda ya gabata misali kuma da mawsu'atu at-tafsir bil ma'thur ta ustad dr Musa'id al-Tayyar in kuma hadisan da suka inganta ne akwai malaman da suka yi aiki in ka san ka'idodi zaka yi bincike ka gano abin ya inganta ko bai inganta ba in baka kai wannan matsayi ba kuma sai ka yi aiki da abin da su masana suka faɗa to duka waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata a ce dalibai sun san su to amma wanda yake son kawai dauki larabci yayi ta bayani shi kadai to kaga zai isa mun matsala shi larabci dai ne daga cikin ababen da ake fassara alqur'ani da shi amma baya isa dole sai an hada da maganganun magafata ala fahmi salafi as-salih Allah ya taimake
amin Allah ya saka da alheri
amin amin
malam tambayar mu ta gaba abin ga ilimu ko kuma ilimi na sharhi na hadisi
na'am
kuma na shuruhul hadisi
na'am wannan shi ma ilimi ne mai muhimmanci sosai sharhin hadisi zaka ga dubban littafi zaka iske an yi sharhasa an gane ko in ka diba aunul ma'bud sharhi ne na abi daud an gane ko in ka diba fathul bari sharhi ne na ibnu hajar al asqalani imamu an-nawawi ya sharh muslim sheikh ibnu uthmin ya ta'liqi akan sharhin sa شرح مسلم نا قاضي عياد شرح مسلم نا ابن بطال ده سورنسو malamai dai suna sharha na hadisi don a taimaka maka wajen sanin yadda hadisi yake to kaga musamman irin su ibnu hajar al-asqalani ma za su kawo riwayoyi daban-daban wadanda ba wannan riwaya dai ta zo cikin sahih bukhari ya akwai cikin sahih muslim misali za ta nuna maka an gane ko yan akwai cikin sunan abi dauda dan a nuna maka kuma hadisin ya inganta ko bai inganta ba yan akwai kalimomin da suke da matsala sai a bayyana maka akwai wanda kuma akwai mazhabobi na malamai kuma za su tattauna malaman fiqihu to kaga wannan duka zai kara maka ilimi an fahimce ni to ilimin sanin sharhohin hadisi in muka dauka ko ne littafi dai musamman wanda shahara cikin kutubus sitta zaka ga an yi musu sharhi an gane ko to abu ne wanda yake da muhimmanci sosai dalibin ilimi ya san sharhohukan littattafai ya koma ya ga fassarar magabata sannan kuma ya dora fahimtar sa akan ta magabata amma idan kai aiki da kawai fassara ka kai kadai nan ma kaga fassara za ta zo da matsala yanzu muka dauki hadisi wanda a cikin sahihul bukhari cewa amban ga maza da mata zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam suna alwala a cikin roba guda ko kwano guda ko shantali guda ko baho guda ko dai abin alwala guda to kaga wani sai su kai kajiya zamanin annabi ba a sheda mata da maza kewa yawa na akai ana alwala suna zakkuwa suna ce muna kaza kaza yau dan babu sharha ta hadisi kaga sai mu ce to da mata da maza su zo kai a zo ai alwala wuri guda yauwa amma alhali shi abinda ake nufi maza suna alwala tare da maza mata suna alwala tare da mata an gane ko ma'ana maza suna arwalla tare da maza mata suna arwalla tare da mata shine abin da ake nufi to kaga in ba wannan ya fahimta kuma fiqihun da ake son a fitar cewa kenan arwalla ta halatta mutane da dama su yi arwalla a lokaci daya da abu guda to wannan kaga idan mutum bai fahimci wannan ba sai kaga ya ce to ai an ce da maza da mata suna arwalla ku bar mu kawai a zo a zama da wuri guda da mata da maza ai arwalla to kaga wannan kuma ya saba ma maqsad na shari'a na hada cutanyar diya maza da diya mata ina fata an fahimci
kina aiki da gundaren hadisi kaga
bar wannan zai kai dalibi ga hatsari mai yawa kenan muna iya cewa yanne da kanne yan gida guda su yi alwala ko da maza da mata ne tunda muharraman shi ne amma dai yanzu kamar a ce makaranta ta lakol a ce kawai da mata da maza su zo wuri guda ayi alwala kana jin gobe ne ce to ai hawan kama ya halatta kaga daga nan sai a wuce
tunda abin kadan kadan
ne a da amma da banda kadan kadan take farawa har ta zuri
saboda in anka tura ita gaba daya to ba ta samun karba
ba ta samun karba ai Allah ma ya faɗi wannan a cikin alqur'ani ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku da kuka yi imani kakkubi sai malamai suka ce hanyoyin shaytan amma wannan fassara ba wai kuskure bace amma asalin khutuwati shaytan ana nufin jam'i ne na khutuwa wato taki taki na shaytan ko zambiya zambiya na shaytan shaytan ba zai batar da kai lokaci guda ba sai ya ce maka nafila ba wajibi bace yace maka abu kaza ai wasu malamai sun ce maka ruhi na kana nan ga maka ruhi sai kawo kaga harami ce karama ta ana ne ce maka kai addinin nan ha kowa aljanna ta shi ka bida kuma ta mai rabota babu tabbaci kuma kowa bauta ma Allah shi kai da krista da musulmi da bayahude kowa aljanna ta shi ka bida kawai a bari ya azu lahira kaga sannu sannu yana jawo ka daga makruhi ya kawo ka zuwa ga haram har ya kai ka zuwa ga kafirci hakan ga daga kana yin farilla da nafila ya ce maka a ka rage nafiloli nan sun yawa har ya ce maka ka bar nafiloli ka rinka yin farilla har ya ce maka kai farillan ma ba wajibi bace ko kuma kaza dai gashi nan dai abubuwa da shedan yake batar da mutane Allah kai mun tsari
amin amin kenan wannan shi ake nufi da khutwa
khutwa kwari ko khutuwat ai mataki mataki na zambiya zambiya ma'ana zai bi ka sannu sannu ba zai batar da kai lokaci guda ba kuma wannan shine aikin alfirqud dalla duk wanda zai zo da banna ba zai fade ta ga fili ba amma sai ya lullube ta rodon su matakai wanda za ta zo kaga misali yanzu in shi an suka zo za su ce maka ai su ahli sunna ne kuma su ce maka suna son ahlul baiti su ce maka suna son manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ba muna son mu bata shi an ci bane muna son mu bayyana menene haƙiƙanin abin da ke ciki to daga baya sai a ce maka duk sahabbai sun kafirta daga baya a zo a ce maka matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kafirai ne banda Khadija duk wutar jahannama za su ka gani sannu sannu ana ta zuwa da abubuwan da ba masu kyau ba ha ina tuna wani dan jarida na kasar Misra da aka ba wani kalmar shahada a shi an ci aka ce la ilaha illallah yace la ilaha illallah za a bashi shahada ta dukhulul islam ko ba haka ba sunanta shahadatu dukhulul islam ko aka ce yace la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada wa ashhadu anna aliyan waliyullah yace wa ashhadu anna aliyan waliyullah yace wa ashhadu kuma kace yace kenan shi mai dan jarida ana gaya mishi wa ashhadu anna Aba Bakr wa Umar wa Aisha wa Hafsa finnar kai sai kuma ya shaida cewa da Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa finnar sai dan jarida ya ta'liki ya ce hadhihi laysat shahadatu dukhul fi al-islam hadhihi shahadatu al-khuruj min al-islam eh to kaga banda ba a zuwa da ita hakan ga kai tsaye duk wani mabandaci haka yake zuwa da irin akidodin sa wanda kuma ina ganin akwai mawdu'i da kamata mu shirya akan wannan mawdu'i insha Allah in Allah bani iko ko muhadara 40 ko 60 kan irin waɗannan tsare-tsare in Allah ya bamu iko shi na daga cikin abinda dai muke so mu gabatar ƴan uwa su yi mana addu'a Allah shi bamu iko mu yi dai mu yi don Allah kuma mu yi da daci da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan waɗannan mawdu'i wallahu a'lam
lalle kai gaskiya ana buƙatar su waɗannan malam insha Allah Allah ya bada ikon gabatar da
waɗannan mawdu'i
kuma shi bada tsawon rayuwa mai albarka da an kammala waɗannan
amin 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 ya Allah
tambaya ta biyar da muke so malam mai maka ake ne da ilimi na gharibul hadith
to ilmu gharibul hadith ilimi ne wanda yake koya maka kalmomi ba wato ba kuwar kalma ko kalimomi baki waɗanda ba a san ba a zahin amfani da su to dalibin ilimi zai cin makalima bai san ma'anar ta ba to shi yasa kake ganin daliban abin nan ba ilmu gharibul hadisi ɗaya bane akwai ilmu gharibul lugha akwai ilmu gharibul qur'an idan muka duba cikin kowane fanni akwai kowane ilimi yana da mustalahat yana da kalimomin da ba a fahimce su ba sai an koma cikin littafin da suke magana akan wannan fanni misali kaga cikin alqur'ani in ka diba akwai littafi almufradat fi gharibul qur'an na imam wato al-asfahani littafi ne mai kyau an gane ko wanda yana da kyau dalibi ilimi a ce ya mallake shi duk kalimar da kaga baka san ma'anar ta ba a cikin alqur'ani al-arabci zaka koma cikin wannan littafin idan muka koma kuma akwai littafin wani muhammad al-mukhtar al-shanqiti ad-dalil wat-turjuman li ayati at-tanzil wannan shi ma littafi ne mai kyau yana taimakawa sosai to kaga wannan sanin ma'anar fassarar kalmomi a cikin alqur'ani to cikin hadisi ma akwai irin wannan malamai sun yi gharibul hadisi da dama amma cikin wannan fanni ma idan ka samu littafi da ake kira An-Nihaya fi Gharib al-Hadith na Ibn al-Athir gaskiya shi ya tattaro ma Gharib al-Hadith da dama wanda ana ganin ya hada hadisi kusan 100 ne ya fitar da kalmomi wanda suke abin da masu bakuwar kalma a cikin su masu dan wahala to in dalibin ilimi mai mallake shi gaskiya ya mallaki kanzu mai yawa taskata ilimin hadisi wajen fassara mai yawa to Gharib al-Hadith akwai gharib al-lugha zaka ga ma'ajim na lugha wanda suke bayani kansu kuma akwai ma'ajim na mustalahat مصطلحات النحوية ko mustalahat albalaghiya yanzu in ka diba akwai mawsu'atu nahwiya da wani malami yayi akwai kuma mu'jamul balaghati alarabiyya na badawi tabana wanda zai taimaka maka in ka iske kalma akwai mafatihut tafsir na ustad dr ahmad sa'ad alkhatib zai taimaka maka wajen sanin wato ulumul qur'an da tafsiri an fadi kalma ga abinda ake nufi da ita to shine ilmu gharib alhadith kaga kada karim kaima aya da hadisi fassarar ciduhu ka san dalibai suna da wani wayo in sun ka zo sun ka iske kalmar da su fahimce ta ba sai su hade aya gaba ɗaya ko hadisin sai su mai fassarar jumlace shi yasa malaman zauri suke koya ma dalibin ilimi yadda ake fassara littafi min ghilafin ila ghilaf tun daga bangon farko sai bangon ƙarshe kuma za a bi shi kalima kalima to sabanin wanda bai zauri ba sai ka iske yana ayoyi da nasoshi fassarar ciduhu in ya cin ma kalmar da bai sani ba sai shi hada kalma uku ya fassara sai ya wuce to wannan za a gano ka yau da gobe tun da littafi shi yasa ba su ma karanta da littafai don busu karanta su ba dole sai ka karanta littafi tun daga farko har karshe ko wace kalma ka san ma'anar ta wannan shine abin da ake so don haka dai ilmu gharibul hadith ilimi ne mai kula da kalmomi masu halar fassara wanda suka zo cikin hadisi wanda kuma cikin sharhohin hadisi ma zaka iske malamai suna abin nan kamar yanzu malaman sharhin hadisi duk kalmar da suka iske tana bakuwa suna fassara ta kuma nubi in ka diba cikin littafin lugha kamar mu'jamul wasit ko lisanul arab da in manzur kana iske ma kalma akwai ta amma dai wanda an yi shi ne saboda dalil littafin da suke da alaka da hadisi ibn al-athir ya littafi mai muhimmanci an-nihaya fi gharib al-hadith wallahu ta'ala a'lam
jazakallahu khairan
amin wa iyyakum
Allah ya saka alheri amin sai tambaya ta gaba malam mun san cikin alqur'ani akwai nasikhul mansukh
na'am
shin ko cikin hadisi akwai nasikhul mansukh
kwarai da gaske kwarai da gaske an ce an-nasikh bari mu fada da Hausa shine hadisin da yazo ya shafe hukuncin wani hadisi al-mansukh kuma wanda aka shafe wani hukunci to kaga kamar hadisin da yazo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce canda na hana ku ziyarta makabarta yace to yanzu ku ziyarce ta kaga ni wannan ya nuna cewa canda an hana ziyarar makabarta amma yanzu an ce a ziyarce ta domin tana tura mu mutane lahira duk da yake malamai sun yi sabani kan ziyarar mata su ta shiga ciki ko bata shiga ba tunda ya ce fazuruha to nan maza ne zuruha to mata ha bai ce zurnaha ba to waɗansu malamai suka ce har mata za su shiga ciki tunda akwai al'ada ta cewa in an ka zo da damiri na maza ba a kawo mata ba mata za su shiga ciki sai an samu dalilin da ya fitar da su ko ba haka ba mas'ala ce usuliya duk da yake ba lokacin da za mu iya kawo ta ba amma malamai sun nuna cewa dai in dai aka faɗi mata kawai wato mata kawai to mata ake nufi amma an ka faɗi maza to mata suna shiga ciki taglibi janibi dhukuru ala janibi al-inath sai in an samu dalilin da ya nuna mata ba su ciki ka gane ko saboda wani lokacin za a kawo maza mace za a magana amma sai a kawo mata dhamiri da maza misali yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in kaga da an ka ce yusuf ka kauda kai daga wannan sai aka ce mai ita matar sarki da ta neme shi wastaghfiri li dhanbiki ki nemi gafarar zunubinki innaki kunti min al-khati'in kaga ala qa'idar larabci ya ya kamata a ce innaki kunti min al-khati'at sai an ka ce innaki kunti min al-khati'in ke kasance daga cikin wato masu ganganci dan nan ba masu kuskure ake nufi ba al-mukhti' shine wanda ya kuskuri al-khati' wanda ya abu da gangan shi yasa Allah ya ce abincin yan huta la ya'kuluhu illa al-khati'una haka maryam Allah ya ce wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين كذا سيتي وكانت إيه مريم تاكسنتي من القانتين تكيم ما صدع بيتي وكانت من القانتات هكا وجنب القيس ديتي وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين بيتي إنها كانت من قوم كافرات تكاك ونه ينون أتي وأنا رنجا يد جانب واتو مزا أكن جانب ماتا تشيه سوى نصم على مسكت فيتي وماتا حالت سجي أما إذا أني أمن الفتنة kamar yadda Sheikh Nasir Din Al-Albani ya tafi akai haka cewa in an jisun ba jisuron za su aikata wani abu wanda bai dace ba to wannan babu matsala suna iya ziyara Ibn Baz kuma sun hana sun ce bai zace mata su yi ziyaran makabarta ba saboda mata akwai waye su je bu su yi kuka ba su kai kwallowa su kai wayo wayo da abin da ya kama da haka to dan haka dai Nasikh wal Mansukh a cikin ilmin hadisi ma malamai da dama sun yi litattafai akan shi kasan hadisin da ya shafe hukuncin wani hadisi in ka diba cikin tafsir mustalah al hadith نا أستاذ نا الدكتور محمود الطحان ينادى للتافي أكن ياي بيان لتتفندس كما قالك الناسخ والمنسوخ من الحديث اللي بيني مزبان كنسا والله تعالى أعلم
جزاك الله خيرا
آمين آمين
والله منا تنبه شيء كما تشكين قرآني شيء ما أكوي محكم أكوي متشابه
نعم
شين كوتشكين حديثي أنا سامو وانا كما باكين قرآني
تبس أنا سامو الحديث المحكم شيني وانده ما أنشي تنا أفيلي المتشابه وانده ما أنشي بتبين بها ينزو مثالي بلوم بعد مثالي حديث ابن عباس ينانونا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ياغا الله إتكو آئشة تتي منزع الله صلى الله عليه وآله وسلم بيغا أبنجيجي با تو كاغنا أنسى مصاب أني كم دوسة حبينا كما abinnan ita Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce shi kuma Ibn Abbas mun san shi dai mai kira suna turjuman al-Qur'an to amma yanzu shi hadisi na Aisha shi an muhkam domin shi ya nuna ba a ganin Allah a nan duniya ina fata an fice da Allah ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latif al-khabir ko ba haka ba kuma ya ce ma annabi Musa lan tarani ba za ka ganni ba a nan duniya domin a can lahira za a yi ma mutane jiki irin wanda ya dace to amma idan muka dawo wanda zai fassara muna hadisin Aisha shine muhkam da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal ra'arta rabbaka kaga ubangijin karar da an kai Isra'i da Mi'raji da kai yace nurun anna arahu ai haske ya shiga tsakani na da ubangiji bazan iya ganin shi ba kaga ne ko sai mu dauki cewa hadisi ne Ibn Abbas ko mu ce Ibn Abbas kuskure ne yayi a matsayin sa na dan adam yayi ijtihadi ko mu ce a'a ganin da yake nufi ba gani da ido ba gani na zuciya ina fata an fahimci ne saboda ru'ya wani lokaci tana daukan ma'ana ru'ya basariya akwai ru'ya kuma qalbiya kuma ko Qur'ani ya tabbatar da wannan Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad baka ga yadda Allah ya da adawa ba ina fata an fahimci ne to kaga ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba shi tsaye lokacin da an kai ma adawa bi azaba Allah ya ce tilka min anba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha bai da ma labari to kaga da an ka ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ana nufin bai gani ba da zuciyarsa ba ana nufin bai gani ba da idon sa dan an san wannan lokaci baya nan to shi yasa wadansu malamai suka ce abin da yake nufi gani na zuciya to kaga sai zaman to babu matsala tsakankanin wato ra'ayi na Aisha da ra'ayi na Ibn Abbas shi yana nufin gani na zuciya ita ko tana nufin gani na ido kidan ba a ci karo da juna ba in kuma dukkan su gani na ido suke nufi to magana ta ita ce tafi dacewa da nasoshi saboda nasoshi sun karfafa ta wallahu ta'ala a'lam
jazakallahu khair
na'am
wannan tambayar mu ta gaba shine ilmul ilal alhadith
na'am
muke son a daya mu na bayanin shi mana
ilmi na ilal alhadith ilmi ne mai muhimmanci saboda ilmi ne wanda ke bayyana wata boyayyar illa wanda hadisi yake dauke da ita wanda in ba manyan malaman hadisi ba babu wanda yake fahimtar ta an gane ko su Imam Tirmidhi in ka diba cikin tafsir mustalah alhadith na Dr. Mahmud al-Tahan ya kawo litattafai da dama da suka bayani ilal akwai wani babban malamin hadisi wanda bai jima da rasuwa ba Allah ya ji kan musulmi Sheikh Adam Ethiopi dan kasar Ethiopia ne amma a Makka yake karantar da hadisi a masallacin banga masallacin Makka lokacin da naje Saudiya ma na ganshi yana gabatar da darasi kuma ya yi tafai da dama ina ganin bai wuce wata 6 ba ko 8 da rasuwa ko shekara daya
babban
dan Afrika ne kuma yana daga cikin manyan malaman hadisi na duniya dan Sheikh Nasiruddin Al-Albani da ya ga sharhin da ya musahi Muslim sai ya ce bai sa tsammanin akwai malaman hadisi irin waɗannan ba bisa durin ƙasa a yanzu babban malami ne sosai yana da litattafai da dama amma bai jima da rasuwa ba a Makka yake karantar da hadisi to Sheikh Adam Ethiopi ina ganin ilal ta Imam Tirmidhi an gane ko shi yayi nazmu kinta ma'ana yayi ta kamar waki ya maida ta kamar nazm saboda yayi fice a wannan ilimin to dan haka ilimi ne wanda sai gaggan malaman hadisi su suke kutsa ma wannan an gane ko dan haka shar'i ilal hadith jam'i ne na illoli jam'i ne na illa wato kamar rashin lafiya wanda a boye wanda ba kowa ke sanin shi ba sai ƙwararren masana hadisi wallahu ta'ala alam
jazakallahu khairan Allah muna tambaya akwai shin asbabu wurud al hadith
na'am أسباب ورود الحديث يانا نوفين دليل ديسا حديثي يزو جي من تبا بياني كانشي قرآني يانا دا أسباب النزول شيكما حديثي يانا دا أسباب ورود الحديث دليلين دا سكسا حديثي يزو مني بياني جي تيوا سراج الدين البلقيني شيني متنفر كوان دي نبها مالا ميسو يتأليفي أكانشي تند أكويش تكل لتتفا حديثي أما تتروشي شيني بأيبا أنغاني كو منفت أكوما إمام السخاوي ياتي شي يا سن كمال لتتفا يدسكي مغانا كموانا سنك كسان أري وندي كنونو تيوا كنا أنجي بنتي كي كانشي أما منونو يندرشن سامو سوبا مسان دليلي بتانا يوات نسو أنساتي سو نسو أنكوني ودنسو كمتانا يواسو ناتكي مكتبو بي أروو تيبا أبو غاسو با sannan kuma mun bayyana daga cikin wanda suka yi littafai akan wannan akwai Abu Hafs al-Imam al-Ukbari sannan kuma akwai wato Abu Hamid an gane ko shi ma ya yi littafi akan wannan sannan kuma ina ganin akwai Imam Suyuti ya yi littafi al-Lam'u fi bayani al-Asbab an gane ko to duka dai akwai kuma ابن Umar al-Husaini shi ma yana littafi al-Bayan wa at-Ta'rif fi asbabi wurud al-Hadith al-Sharif dan haka dai akwai littafai da dama wanda suke bayanin kan sababin hadisi kuma ma koda ba littafin ba in ka dibi sharh hadisi yanzu na kana ganin ga dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hadisi kaza in ba haka ba zaka iya yin kuskure wajen bayanin hadisi wanda kaga rashin amfani da sharh hadisi ya tuta madalibai da dama wajen fatowin su da rashin sanin kuma wato ingancin hadisi ko rashin ingancin sa da rashin sanin ka'idodi na usulul fiqh ya taimaka wajen abkabanna wajen wani lokaci a fitar da hukunci cikin hadisi kuma hukuncin babu shi Allah ya muna mai kyau.
Amin amin. Kina ya kamata dai duk abin da wanda ka san kamar yadda malai ya bayani yadda Qur'ani yana da sababin nuzul an samu ayoyin da suke da sababin nuzul.
Na'am.
Kina kuma hadisi haka.
Yana da kyau ka san sababu wurudul hadith. Me yasa hadisin nan aka fade shi? Kaga zaka iya fahimtar hukumce-hukumce da dama waɗanda can da ka jahilce su. Kaga turawa ma da addawayo zaka iske idan za a karanta nassi koda na literature ne sai an yi abin da suke cewa étude thématique. Sai an baka tarihin wanda ya faɗi maganar a faɗa ma zamanin da ya rayu saboda ka san yadda yake amfani da kalimomin tana yiwa ma'anar kalma a wancan lokaci ba dai bane da abin da ake nufi da ita a yanzu ka san tarihin sa ka san dalilin da yasa ya faɗi wannan magana shin magana ce ta siyasa ko ko magana ce ta zamantakewa ko magana ce ta addini a coci ko magana ce ta kaza ka gane dai shi nasin wani iri na to duka waɗanda abubuwa musulunci ya karantar da musu amma yanzu da yake turawa sun sace ilimin musulunci kuma sun kawo wasu gyare-gyare waɗanda suke barda shiga sai ka iske ma mutane suna sa tsammanin wani abu ne bako wanda su ne suka kawo shi
sai sai ta burge mu alhali namu
namu ne asalin sa namu ne asalin sa tunda yanzu duk nasin da zaka dauko in ka dauki wadanga abubuwa guda shida yanzu ne kana ganuwa
gaskiya
mun fadi cewa as'ilatu zakka guda shida ne akwai man akwai ma akwai aina akwai mata akwai kaifa akwai limaza kaga yanzu shikenan idan na same su yanzu nisa an ka kamin nafsi to man wane ne kaga ina bukatar in san wanda ya fadi wannan magana ma menene sifofin sa dan siyasa ne malami ne mai kudi ne jahili ne mai ilmi ne mahaukaci ne kaga duk wadanga abubuwa suna da muhimmanci sannan kuma in ni zo menene takhassusin sa wanda karatu wani ilimi yayi fice ko wadannan mi ilimin muka yi karanta misali wannan yana da muhimmanci sannan aina a ina ne ya fadi wannan magana ya fade ta ne ga al'ummar sa ko ya fade ta ne a boye ko ya fade ta ne ga famin sa ko ya fade ta ko mu ce family ko ya fade ta ga kabilar sa ko ya fade ta a majalisar dinkin duniya mata a wani lokaci wannan magana saboda ka san tsohon zamani ne ko sabon zamani ne yaya ne kenan zamanin yake tafiya yana buƙatar kenan sai ka karanci zamanin nan yaya ne suke gudanar da al'amura sai ka fahimci maganar da ya faɗa to sannan kuma kaifa yaya ya faɗi wannan magana kasat ne daga baya aka rubuta shi a'a kai tsaye ya faɗi wannan magana a'a magana ya faɗa da wani yare sannan aka tarjama ta kai tarjama ce ake gaya maka duk wadannan abubuwa yana da buƙatar a san su sannan kuma limaza dan me ya faɗi wannan magana dan an kawo mu kasar sahari dan an kawo mu masarautar sahari a'a dan an taba mai gidan shi a'a dan an taba kabilar sa a'a dan an hana mishi biyo katar sa kawai ta shace shi yasa yake fadin wannan magana kaga duk wadannan abubuwa ba ma karatun su sai ka ce malami ya fadi magana barmakon ka kalli zamanin sa da dalilin da yasa fadi magana kawai sai ka ce malamin can ya cika zahi da yawa kai baka san menene ya faru ba ina fata ana fahimta ta wanda kuma yau kuskuren da muke ciki kenan sai ka ce wani malami yayi zafi ya fadi wata magana sai ka ga laifin sa amma baka karanci me yasa fadi wannan magana ba saboda mushkilar da take faruwa ba mun ce duk abin da ya faɗa daidai bane amma tana yi waɗansu abubuwa akwai dalilan da ko kai ne ka shiga cikin su tana yi wa abin da ma zafin da zaka yi yafi nashi don dan adam ba zai yi zafi ga banza ba an gane ko to amma duka ɗaliban ilimi suna jahilta waɗannan abubuwa suna yin hukunci akan abin da bu san shi ba ina fatan an fahimce ni wanda abu ne mai muhimmanci sosai ka san asirkin malami da waƙa'in sa da mujtama din sa da ababen da ya ci karo da su na matsaloli sannan ka fahimci magana da yake faɗa ko me yasa yake faɗar ta eh Allah ya taimake mu
amin kuma irin matsalolin ta faru a shekara 2 da sun kawace
ina
ganin bangaren albani nazari ka san da yace ba azumi ranar lahadi ne ko
asabar
sai ga arfa ta hadu wannan
rana na'am ranar asabar
sun kai ta sa wannan cewa ai ba azumi kaza kaza
na'am
kaga irin wannan ababu to irin masail
ilmiya ne masail ilmiya ne mushkilar ba a son a koma mu manyan manyan malamai ma'ana albani mu tai yayi kuskure ai shi albani matsayin malami ne na addinin musulunci mu kuma aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa babu wani malami wanda ba ma ganin cewa yana yin kuskure amma mu muna kallon alkhairin mutun ne da sharrin sa ko ba haka ba ko albani yayi kuskure ai ba laifi bane albani yayi kuskure to mas'ala nawa faɗa daidai
shine
ina fata an fahimce ni to ka san hankali ne na mutane kuma abu ne wanda ya kamata a ce irin waɗannan mas'aloli tunda suna da rikitarwa ko koma zuwa ga manyan malamai waɗanda aka san su suna da ilimi sai su warware muku me ake nufi kuma menene daidai to ba in kowa ya zaman to fatawa yake ba suwa da ra'ayin sa to ai shikenan kuma lamari ya baci eh Allah kai mu mun kyau
Allah ya sauke
amin amin
malan hadisi yana da madaris koko
eh malamai suna karatun madarisul hadith ya anti madarisul hadith ba wai wurin da ake karatun hadisi ba a ce madrasa ta hadisi ta gari kaza ko gari kaza eh wancan kamar a da suna karatun madarisul hadith a matsayin manyan wurare an gane ko wadanda canda tunda idan muka duba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rayu ne a Makka da Madina to sahabbai kuma mafi yawanci sun yadu a wurare ne wadanda busu yi nisa da kasashen Larabawa ba inda fatan an fahimce ni to sai ayi karatun madarisul hadith dan a gane madrasa ta hadisi kamar da tafsiri yake da madrasa kaga madrasatul tafsir fi makkah ta ibnu abbas madrasatul hadith fi almadina ta ubay bin ka'ab ci madrasatul hadith bil kufa ta abdullah ibn mas'ud ci ina fata an fahimci to amma yanzu madarisul hadith ana karatun su ne akan madarisul hadith kamar manyan manyan makarantu inda an kai karantar da hadisi misali madarisul hadith fi makka ina ganin dr muhammad sani umar nirjali mu yana da littafi su madarisul hadith fi makka to kaga ana yin kuma madarisul hadith fi almadina madarisul hadith fi albasra madarisul hadith fi alsham an gane ko musamman a wancan lokaci yanzu kuma za a yi karatun madarisul hadith akan aljami'at manyan jami'o'i da suke kula da hadisi irin jami'atul salafiyya da take kasar India da kuma qismul hadith misali a jami'an Madina da kuma qismul hadith a jami'atul Azhar da dai sauran su yanzu a jami'o'i da kuma manyan malamai ma waɗanda su basu yi koda basu je a jami'o'i ba amma malamai ne masana manya waɗanda an san su da karantar da hadisi a cikin wani masallaci ko a gidajen su ko a wani majalisi to kaga sanin malaman hadisi a yankin ka ko sanin malaman hadisi a kasashen duniya ko sanin madarisul hadith da waɗanda suke karantarwa abu ne wanda yake ilimi ne mai zaman kansa kuma yana buƙatar bincike ga dalibai ko ba haka ba saboda ilimin hadisi ilimi ne wanda yake bai dace a yi wasa da shi ba a cikin addinin musulunci
gaskiya
jazakallahu wallahu a'lam
Allah ya saka da alheri
amin amin
malan faharisul hadisi
faharis ana nufin wato idan ka cimba wata kalima ka koma ka san a ina zaka same ta tunda hadisi suna da yawa to an yi mu'jamul mufahris li alfadhil hadith shi ma alqur'ani an yusi almu'jam almufahris li alfadhil qur'ani alkarim shi wannan mu'jam na alfadhil qur'ani alkarim idan kana da shi duk kalimar da ka cimma baka san inda take ba kawai da ka duba sai nuna maka tana wuri kaza aya ta kaza ko sura ta kaza hakan ga shi ko wanga hadisi in ka zo ka samu wani hadisi ka samu kalima ɗaya ko biyu ko uku ko ba haka ba to shikenan baka san inda yake ba tunda tana yiwa baka haddace hadisi ba to kawai da ka koma cikin wannan littafin sai ka zo daidai inda ya kawo wannan kalima min alif ila ya kawai sai kaga hadisi ne na wane ya kawo wannan hadisin wane ya kawo wannan hadisin wane ya kawo wannan hadisi a hadisi na kaza ko mai namba kaza ko juz'i kaza ko ababi kaza to kaga wannan zai taimaka ma dalibin ilimi wajen binciken hadisi an gane ko fahirasa shine wato zata taimaka wajen saukin binciken al'amari ban sai ko an fahimta to wannan littafi na mu'jam al-mufahris al-fadhil hadith littafi ne mai muhimmanci ya kamata a ce in ma mutum bai da shi in akwai maktaba a gari ayi kokari a samu wannan littafin a saka shi
ana samu wannan littafi ba
a ba komai abubuwa ai muna faɗa ne waɗansu ba dan kanmu ba dan saboda matasan da za su zo bayan mu tunda ilimi silsila ne aikin addini silsila ne za ka yi iya inda ka tsaya ka bar mu waɗansu amma mafi yawanci rashin sanin ma akwai abu to zai sama ba za ka taima neman sa ba amma idan ka san akwai abu ai zaka bincike kanshi wannan ai muna fada wadansu abubuwa ne ba wai don kanmu mu kadai ba a'a yana yiwa wani ta wannan hanyar da zaman tuwa sanadiyar ya tashi tsaye wajen neman abu Sheikh Nasiruddin Al-Albani yake cewa shi farkon rayuwarsa bai ya hida muwa da littafan kissoshi bai da adab bai damu da karatun hadisi ba wata rana yana karatun wata jarida da ake kawo daga kasar Misra nan Suriya sai ya ga Sheikh Rashid Rida yana bayanin hadisi da muhimmancin hadisi da yadda ake tace hadisi yace wannan maganar ita ad-dalilin yaddu kufakan hadisi to kaga yanzu kenan da ba ai magana kan wannan hadisin ba ko bayani kan hadisi kaga da shi bai ma kama wannan hanya ba dan haka baka san wa zai amfanu da abin da ka faɗa ba Allah dai san iyaka wanda zai amfanu da shi abin da ake so ka faɗa daidai kuma ka faɗa da kyakkyawan niyya don Allah Allah ya muna mai kyau
amen amen wannan littafi gaskiya kawai da malamin bayani shi yana da amfani sosai musamman da dalibin ilimi
kwarai ku kwarai
ku mun yi istifada da shi musamman da lokacin da muna jami'a da an ba mu wani bahas musamman bangaren hadisi
to
da mun zo kai tsaye
to
sai kaga ka binciko hadisin nan tunda da irin shi na haka ka rumuz haka ka
na'am sai ka koma kaga
in ka misali kaga ba shi na nahin Bukhari sai san ya maka arqam
nan
mujallad
na'am
safaha
da kaza
da kaza
kaga ya taimaka maka kai tsaye ka gano inda hadisin yake da wanda ya ruwaito shi eh wanda abu ne mai muhimmanci
sunni mun da duku Tirmidhi da sun gaskiya wannan littafi kai gaskiya sai dai wahala samu
eh da kuma ka san wani ma bai ma san akwai shi ba
wallahi gaskiya eh
to shi yasa muke cewa in malami yana da hali ya saya in bai da in an samu maktaba a gari kawo ta saboda yanzu kaga ku kun amfani da littafi amma ba ku da shi saboda mi saboda maktaba tana da shi to wannan shine maktaba tana taimakawa an samu babban maktaba a gari an rayar da ilimi wanda yana daga cikin abin da muke sakaci a gare shi
wallahi ke saboda ni rabe na da wannan littafi malam tun muna Sudan
to a jami'a ka gani
to
ka gani ko
to tun daga nan har yanzu ban saki sashi da idanu
to ka gani abu ne wanda yake littafin yana da tsada amma kuma tsadar shi ba ta kuɗi ba wani abu ta ba in an kalli fa'idar da akwai ke cikin bin fa'idodin da ke cikin littafin
wallahi in an dibi fa'idar da waɗansu masu ha li sun sayin da zasu yi su irin wayannan littafai su aje mutane da an sun hango falalar da ke ciki da gudu zasu tayawa jami'a
gaskiya ne mu abinda ma muke fata mallan dai ayi maktaba sun kaga maraɗi sun shiga gaban mutane ta fuska sun yi maktaba ta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wadda maktaba ce mai fadi mai girma ban shiga cikin ta bari amma na biyo kwanakin baya da ni ta yi zandar na biyo ta nan naga maktaba din tana da kyau sosai kuma yanzu kaga ma university da sai suna da maktaba a marka na malam wannan mai kira suna malam Ilyas da ke Yamai shi ma yana da maktaba la ba sabiha ina ganin a Darul Hadith da take Yamai su ma ba su rasa maktaba Amiru Sultan kuma akwai maktaba akwai dai maktabobi daban-daban waɗanda malamai suke yi to amma dai muna fatan irin ta gari wanda duk malami wanda yake son bincike yana iya komawa can a hada a samu fili wanda zai kai kamar mita 800 gwamnati ta bada shi jama'a su gini ayi babban maktaba ayi kwabobi da za a azalita tafai ayi demand tunda Larabawa irin su Saudiya suna taimaka irin su Libya su bada littattafai duk inda an san ana taimakawa a ce su taimako da littattafai suna bada wani lokaci container ɗaya ta littattafai ko fiye da haka littattafan da an ga babu kuma sai a bincike su koko littattafan da wajen mu aka san su irin littattafan Sheikhul Islam Uthman bin Fodio irin su Abdullahi bin Fodio littattafan su mafi yawanci yankunan mu ne aka san su da littattafan da dai suka shahara dai na malaman mu waɗanda annan ko na da ko na yanzu an gane ko sai a tattaro littattafan waɗannan bayan Allah kaga sai a zo a saka ɗaliban ilimi sai su waye ma duniyar ilimi sai ka iske waɗansu abubuwa sun ragu ya zama to wato tule-tulen nan ya dan fara raguwa cikin al'umma saboda ƙaramcin ilimi shi ga yawan sawa kabre-kabre da fitin tunu
wallahi hakan na malam
Allah ya kyauta
amin 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 Allah ya saka da alheri
amin akramakallah
mallan tambayar da muka yi ilmi na tarihi alhadith da tadawinihi
to shi ilmu tarihi alhadith duk ilmi shi na da tarihi ya kamata a ce yanzu an yi tarihin ilimin tafsiri ayi ilimin tarihin malaman tafsiri to haka ilimin hadisi ayi tarihin shi ilimin tun daga ina ya samu asali hayyau tarihin malaman hadisi a kowane zamani zuwa yau musamman masu yin takhassusi tarihin malaman usulul fiqh daga tasowar shi zuwa yau tarihin fiqh daga tasowar shi zuwa yau ko ci mazhaba tarihin nahwu zuwa yau tarihin malaman sarf zuwa yau to duka wannan zai taimaka maka ka gane akwai dubban mutane da suka yi ma Allah aiki kafin ka da ya rage maka girman kai ina fata an fahimce ni to kaga wannan kuma zai koya maka yanzu musan ka san madaris kin tafsir ilimi tarihin ilimin hadisi ga daga inda ya faro ga yadda aka fara rubuta hadisi ka gane ko zai taimaka maka misali wasu daga cewa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai an hana a rubuta hadisi sai su manta da akwai wadanda aka ba izini su rubuta daga cikin sahabbai kaga wannan in ka karanta tarihin wannan shubha ba za ta zo gare ka ba to kaga sanin tarihin ilimi har zuwa yau zaka iya gane ga hanyoyin da bi har ya kawo dubban mutane sun yi masa aiki malamai sun yi masa aiki an yi littafai ka sa da daban-daban gurgurdon iya wadan adam ko ba haka ba to kaga wannan sai sa maka ladabi amma yanzu in ka zaman to ka samu diploma doctorate shikenan kana ganin malamai ba malamai bane to kai baka rubuta littafi ko guda ba kuma duk ilimin ga da ka rubuta doctorate da shi tun daga da ka fara karatu haka kai doctorate duk da littafin bayan Allah ne kai aiki babu wanda kai babu wanda kuma da gidan ku fito
babu abin da kai ka kirkiro
to ka gani to amma kuma kana ganin su ba kowa bane kaga wannan wata hanya ce wanda idan ka san tarihin ilimi da dubban malaman da suka yi masa hidima sai ka gane cewa kai ma wani taka gudunmuwa ce zaka kawo ba wai kai ka kar zaman to wani wuri na ba ka kai inda ba za a iya yin irin ka ba yanzu in makarantar tarihin ilimi suka ce wani malami ya rubuta littafi kusan 400 a rayuwarsa Imam Suyuti yana da littafi hidda 400 da yanzu wani malami wani dalibi da ya bincike kansa a magister da yanzu a littattafan Imam Suyuti sai ya samu su suna Maktabatu Imam Suyuti
shi a unwani
littafi fiye da 400 yayi to amma yanzu wani dalibi ya zo bai san ba Imam Suyuti ba da yaji hadisi Suyuti sai ya kai menene ma Suyuti Suyuti amma lalle
ce tafsirin shi ma
eh kaza kaza shi ko bai san littafin da a ciki Imam Suyuti yayi ba ina fata an fahimci ni wanda da wuya a samu fannin da Imam Suyuti wanda bai littafi akan sa ba sai ilmul mantiq da shi yana ganin haramun ne karatun sa alqaul almushrik ina ganin fi tahrim ilmul mantiq amma dai mafi yawanci ilmuka musulunci duka yana da littafi a ciki to kaga waɗannan dalibai misali da ke ganin Imam Suyuti ba wani malami ne sai ka iske babu wani fanni na musulunci wanda shi bai littafi ba to in ka karanta tarihin ilimi sai ka gane ga wane ya littafi a zamani kaza wane ya littafi kaza ilimin nan da daga rubutun shi kaza ya tsaya an yi littafi zamani kaza an yi littafi zamani kaza da karshen ta ilimin yafi yawa a gabacin duniya daga baya yafi karfi a yammacin duniya har ya kawo lokaci kaza irin waɗannan abubuwan suke sa ka gane menene ilimi amma in ba haka ba ina abubuwan sai zama to da matsala dan haka ilimin wato tarihin ko wani ilimi abu ne mai muhimmanci Allah ya gane da mu
amin amin saboda malam wagga magana da ka shi zai dan ƙara mai kada hankalin dalibai game da saboda duk tunani yawanci sai a dauke abinda dalibai suke tunani shi su yi Jehova da holy tafi sai wallahi
jalalin jalalin sai su yi littafin shi sun kai 400
to ka gani
400 ma da wani abu kai malamin ba da rubuta ina ganin in ban manta ba ni 400 da abin sani amma da ya kawo eske ba 600 ma da wani abu ya kawo bari ina dubawa in gani ma shi al'iya nashi bincike ma 600 ya gano
shi abin da ya gano
ni 400 da abu da ni sani amma dai ban na manta yanzu ko ya kara ne akan 400 da wani abu ko ko ya sun ba kai 600 ina nan ina gobe insha Allah ta'ala ina duba zan yi muku bayani in ban manta ba insha Allah
sannan kuma kamar yadda malam ya bayani kaga sanin tarihi shi ke tabbatar maka ya ƙara maka ka san darajar shi kanshi ilimin da su masu ilimi
haka
babu abin da ke kawo rashin sanin darajar malami ko kuma darajar ilimin sai rashin sanin tarihi
saboda
in ka san tarihin wahalar da malamin ne yayi har ya zama malam wallahi dole ka bai
yanzu dibo akar maka Allah yanzu Turawa babu ilimin da zaka karanta sai ka san wadanda an manyan mazaje a cikin wannan ilimin kowane ilimi ko literature ce ko philosophy ce ko geography ko ma menene sai ka san ga manyan masanan da sun kai wannan ilimi aiki kuma ga yadda suka gina to kai in kana da abin da zaka kara sai ka kara amma mu yanzu in ka zo sai ka ruguje duk malamai ka ce kai ka dina kai aiki ka ku ga yanzu ko akwai babban aiki tunda yanzu kai yanzu baka wuce an yi ka karni yanzu na 15 to shekara 1000 da wani abu ana ma musulunci aiki kaga in ka dauki na inshiya ka zo ka kafirtar da sahabbai shikenan ka rusa komai to in ka zo kuma kai ko ka ce ba kafirtar da sahabbai amma duk malamai ba su yi aiki ba kenan yanzu shekara 1000 da abin an kai ana aiki dubai musulunci aiki ba kai ka daina kai musulunci aiki kai ka daina adda ilimi kai ka daina ka gano abin da su wadancan ba su gano ba kaga wadannan abubuwa hatsari na Allah ya gane
da amin amin shi tsaga yanzu sai ka gani tsakanin dalibai da malamai akwai matsala babu girmamawa
haka
amma inda ka san abin gashi kana karanta tarihin malami dole ka bashi matsayin shi ka bashi abun nan wasu tsaga ganin karatun Allah ta'ala ya ɗebe mai albarka malam sai ga yayin ka tara ilimin amma babu albarka saboda babu girmama ga magabata Allah ya sauke
haka
Allah ya tabbatar mu da alkhairi
amin amin
ilimi na tasnif abin gashi hadisi malam
at-tasnif ana nufin yadda ake wallafa littafi cikin hadisi to wannan ilimi ne wanda zai taimaka maka ka gane yadda ake tasnif waɗansu malamai za su yi tasnif hadisi sahihai su tace su wasu kuma hadisi da'ifai ina fata mutane ya ce maka to zai fitar da hadisi da'ifai kagani ko kaga Sheikh Nasiruddin Albani da silsilat al-ahadith as-sahiha kuma ina silsilat al-ahadith ad-da'ifa Sheikh Adam Ethiopia yana da sharhi na sahih Muslim yana da sharhi na sunan Nasa'i yana da na Abi Dawud wanda na sahih Muslim ma ina ganin ya kai mujalladi 40 to kaga nan zaka iya ka fahimci Ahmad Shakir yana da tatafai wanda yayi tashih da tad'if an gane ko Sheikh Shu'aib al-Arnaout shi ma shina da cikin wadannan Ibn Hajar al-Asqalani yana da shi ma zaka iske na bayyana sahha hadith da rashin inganci hadisi to kaga dai a takaice wannan su wani zai kalli hadisi sahihai wani zai kalli hadisi da'ifai wani zai kalli ma misali hadisan da aka rawaito a Basra ko hadisan da aka rawaito a Kufa ko hadisan da aka rawaito a Sham ko hadisan da aka rawaito a Madina ko hadisan da aka rawaito a Makka kaga tasnifina wani zai kalli ilimi hadisan aqida wani ya dauki hadisan zakka wani ya dauki hadisan sallah wani ya dauki hadisan haji wani ya dauki hadisan alwala ina fata an fahimce ni duk kowa sai shi dibi wani yadda ake tasnifi wani kuma hadisan wani sahabi kawai ya tattara su ya a wuri guda ina fata an fahimce ni wani kowanne daga cikin malamai zai kalli wata mas'ala ko wani abu sai ya tace hadisi ko kuma al-ahadithul qudsiyya kamar yadda Sheikh Sa'd yayi fitar da al-ahadithul qudsiyya a wuri guda to kaga dai a cikin tasnifi cikin hadisi ilimi ne mai zaman kansa wanda shi malami zai tattaro hadisan da suke da alaka da abu kaza kaga kamar Imam Bukhari shi hadisi ingantattu ya dauka amma wahayi sai shi fitar mishi da nashi babu bad'il wahyi ina fatan ka fahimci ni haka hadisan yaki al-maghazi ya fitar da su hadisan fitan abinda zai faruwa a shiratu sa'a da fitnonin duniya ya sai fitar da su to kaga haka ne zaka fitar da hadisai yanzu in ka dibi riyadu salihin Imam An-Nawawi yayi shi babi babu kaza sai tattaro hadisan da suke magana kan wannan abin hakan ga yanzu in ka dibi bulughul maram hadisan zakka hadisan kaza to dai tasnif yana da mas'aloli daban-daban zaka iske malamai suna yi a cikin kowane fanni in du'afa ne cikin wadanda ba a yarda da hadisan su ba zaka iske wani yayi ad-du'afa wani kuma sai shi wato abin nan wadanda ba ad-du'afa ba an gane ko as-siqat zaka iske malami ya ce kutubu as-siqat kutubu ad-du'afa ga sunan dai na uka daban-daban na tasnifi a cikin ilimin hadisi eh wallahu a'lam
wani dai abin da dai bukatuwa ta tashi
yawa kuma ya ga ya zai sauƙaƙa ma
al'umma sosai Allah ya saka da alheri
amin
tambaya ta ga malam ilmul jam'u wat tajrih
to ilmul jam'u wat tarjih kama a ce hadisi kaza yazo to kuma sai rinjayar da shi yanzu misali idan muka diba hadisi na Abu Ibn Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah hadisi na Aisha ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce bai ga Allah ba to nan sai a division ana iya hada su koko ba za a iya hada su ba dan yana daga cikin abin da ƴan Qur'ani suke sawar ayi a ce hadisi kaza ya ce kaza shi ko wancan ya ce kaza kenan duk ƙarya ne misali hadisi na Abu Huraira ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imanu bid'un wa 60 shu'ba imani yana darasa ko bangare ne guda 66 wata riwaya sai ta zo cikin sahih muslim ta ce bid'un wa 70 shu'ba ka gani kamar 70 da wani abu to kaga wani sai zai to kaga jiya can an ce 60 da wani abu nan an ce 70 da wani abu wanne zamu aiki da shi shi bai gane cewa ba a can inda anka ce 60 da wani abu ba a ce bakin su bane can ma inda aka ce 70 da wani abu ba a ce bakin su bane imani yana da rassa masu yawa ina fata an fahimce ni to kaga kamar yanzu misali hadisin Ibn Abbas da yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga Allah ko sun ka ce bai ga Allah ba sai aka ce a'a idan dukkan su gani da ido suke nufi to sai ayi at-tarjihu arin ja yadda riwaya ta Aisha akan ta Ibn Abbas saboda dalilai na Al-Qur'ani da na sunna suke tare da ita idan kuma a yana nufin ganin zuciya yake nufi shi Ibn Abbas ita ko gani na ido take yi sai ayi al-jam'u kenan ba su ci karo da juna ba kamar yadda bayani ya gabata akwai malaman da suke yin kaga in ka diba Ibn Qutayba yana da ta'wil mukhtalif al-hadith sannan kuma Imam at-Tahawi yana da ta'wil mushkil al-athar wanda mutum ya samu tab'a muhaqqaqa cikin wadannan za su koya mai yadda ake tarjihi tsakankanin hadisi ko kuma ayi al-jam'u bayna al-ahadith wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi mala abu na karshe muallafat cikin wannan ilimi
to su ko wani fanni da mun ka fada mun kawo muallafat kin da suke da alaka da shi gurgudun hali zaka ji mun fadi ko wani ilimi yana da malaman da suka yi ta'alifi a cikin sa in sharhi na akwai malamai in al-jarh wa ta'dil na akwai litatafai da dama an gane ko tahdhib zaka iske ta littafin tahdhib abinnan cikin naqd ar-rijal in kaddiba kuma at-tarikh al-islami na imam adh-dhahabi ko siyaru a'lam an-nubala na imam adh-dhahabi an gane ko da dai sauran su malamai da suka yi bincike kan al-jarh wa at-ta'dil litatafaini masu yawa wadanda suka yi magana kan kowane fanni da muka fada an-nasikh al-mansukh akwai malamai da dama da suka yi a cikin sa haka ilmu al-jam' wanga mun kawo littafi guda biyu bayna an-nusus da yadda ake yin al-jam' bayna al-ahadith ko at-tarjih baynaha da abin da ya kama da haka da ka'idodin da ma ake bi wajen waɗannan ilmummuka dan haka daliban ilimi sai su zage damtse wajen binciken littattafan da suke da alaka da kowane fanni Allah ya taimake mu kuma Allah ya gane da mu
amin amin to Allah ya saka da alheri mallan anan ya kamata mu tsaya zamu je hutu na minti 10 insha Allah zamu sake dawowa mallan Allah ya saka da alheri sannan kuma Allah ya ƙara basira Allah ya ƙara mu ilimi albarka sannan kuma Allah ya ƙara mu rayuwa albarka insha Allah mu kuma da abin da mallan ya karantar da mu muna fatan Allah mu dokin sarki shi arzuta mu aiki da wannan abin sannan kuma masu saurare kuma sai ku ƙara dage zamce insha Allah ta'ala Allah ya yi mana tawfiki insha Allah sai nan da minti 10 insha Allah mallan zamu sake dawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh